¿Qué quieren, po? ¿Qué quieren? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى وأني ساكتب عمد أمر الزمى دونسي قبل تفسير القرآن من كلمة أيو Alhamis garin Juma'a 13 ga watan Ramadan Hijira 1446 wanda ya daidai da 13 ga watan March miladiya 2025. Muna godewa Allah subhanahu wataala kuma muna roƙon sa ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya bamu ikon kauce musu. Haka nan muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mahaifanmu ya ji kansu ya musu rahama. Waɗanda ba su da lafiya a cikinsu Allah ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya kuma Allah ubangiji ya ƙara inganta lafiyarsu. Allah ta'ala ya raba mu da duniyar nan lafiya. Akwai masu buƙatu da suke neman addu'a, muna roƙon Allah ta'ala ya biya kowa buƙatunsa. Akwai waɗanda suke neman aure, Allah ta'ala ya ba su. Akwai kuma waɗanda suna yi wa mazajensu addu'a, wasu kuma suna yi wa matayensu addu'a, wasu suna yi wa ƴaƴansu addu'a, suna neman duk a yi musu addu'a. To Allah ubangiji ya sa duk Allah ya karɓi dukkanin addu'o'inmu. Ubangiji Allah ya biya wa kowa buƙatunsa. Muna karatu cikin suratu Az-Zukhruf, za mu tashi aya ta 74 insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أمرا فإنا مبرمون.
نعم الله تعالى يقول إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. للي مجرمي ما سمن يلي في عذاب جهنم za su kaskance cikin azabar jahannama khalidun, kuma a ciki za su dawwama. Bayan Allah ta'ala ya ambaci as-su'ada, ya ambaci yan aljanna, jiya mun ji yan aljanna. Allah ta'ala ya ambata mana yan aljanna da irin nemomin da zai musu. Allah ta'ala ya samu a cikinsu. To kuma kamar yadda yake ka'ida ta alqur'ani, mun sha faɗa cewa dama shi alqur'anin nan yana yana biyin ta abubuwa lokacin da aka ambaci yan aljanna to sai ambaci yan wuta in aka ambaci yan wuta sai ambaci yan aljanna in aka ambaci mu'minai sai ambaci kafirai ambaci haka alqur'ani yake tafiya Allah ta'ala ma yace littafi ne wanda yake masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina wato yana zuwa bibi abubuwa bibi yake jerantawa idan ya kawo abu sai zo da kishiyarsa in ya zo da wannan sai zo da wannan haka zaka ga mafi yawan cikin alqur'ani haka abubuwa suke tafiya to Allah ubangiji ya ambaci masu imani ya kuma ambata mana irin falalar da zai musu da kuma irin ni'imar da zai saka su a cikin aljanna muna roƙon Allah ubangiji ya sa mu a cikin su to yau kuma sai ya ce innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun lalle su mujrimai fi azabi jahannama khalidu a cikin azabar jahannama za su dawama wato mujrimai a cikin azabar jahannama za su dawama idan aka ce mujrim shine mufradinsa mujrimun sune da yawa sune jam'i to wanda yake amsa sunan mujrim shine mai babban laifi wanda yake da babban laifi shi ake kira da mujrim don haka ashe kuwa a gaban Allah subhanahu wataala babu wani laifin da yake shirka babu laifin da yake shirka wato babu laifin da yake ka hada Allah da wani wajen bauta wannan bautar tana iya yiwa mutun ya riki wani Allah wanda yake bautatawa kuma bayan Allah subhanahu wataala ta yi kuma mutun yana bautawa Allah subhanahu wataala amma a cikin bautar da yake wa Allah ubangijin kuma ya zama yana hada Allah ta'ala da wani kuma a cikin bautar har ila wannan ita ma an kira ta da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce ash-shirkul asghar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbansa ba mu ba sahabbansa ya ce akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar mafi girman abin tsoron da nake je muku tsoro shine ash-shirkul asghar karamar shirka sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito a hadisi wanda yake kudusi amma yake alayhi salatu wassalam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi Allah ta'ala ya ce ana agna shirk shuraka wa an shirk ni ne nafi waɗanda ake hada ni da su wajen bauta wadata man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda nake amun wani aiki amma da ya tashi aikata wannan aikin sai ya hada ni da wani a cikin wannan aikin Allah ta'ala ya ce to zan bar shi da shi da wanda ya hada ni da wanda yake tara ni da shi a cikin aikin to kaga wannan shi ma babban laifi ne don haka wato yadda zaka kuka cewa a babban laifi idan kana son ka kufuta ka fita daga cikin waɗanda ake cewa mujrimai bayan Allah ta'ala ya shirye da kai zuwa ga addinin musulunci kuma Allah ubangiji ya maka tagomashi ka zama ahlus sunna kana kokarin bin alqur'ani da sunnan manzo alaihi salatu wassalam to lalle kuma sai ka ya zama kana kokari kware da gaske wajen tsantsanta ibadar ka zuwa ga Allah ta'ala ya zama da abin da zaka yi kana yin sa ne saboda Allah ubangiji ba kana yin sa don wani ba ba kana yin sa don wani ya gani ba ko don wani ya ji ko don ka samu wani sakamako ko don ka samu wata alfarma a ya zama da duk abin da zaka yi kana yin sa ne don Allah subhanahu wataala to wannan idan an yi wannan sai ya zama na mutun ya fita daga cikin su waɗanda Allah ta'ala ya kira su da mujrimai to masu irin waɗannan manya-manyan laifuffuka masu shirka da kafirci da waɗanda suke yin abubuwan da za su iya fitar da su daga addini ko kuma hada Allah ta'ala da wani a guraren da bai dace a hada Allah ubangiji da wani ba ko daukan wata sifa da asalin sifar ta Allah subhanahu wataala ce a bawa wani daga cikin halittun Allah subhanahu wataala duka irin wannan yana iya kai mutum ya zama mujrim Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ubangiji ya ce innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun lalle mujrimai a cikin azabar jahannama za su dawama khalidun wato in suka shiga sai shiga kenan sa'atin wahida babu ranar da za su fita la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun sannan ba za a tsagaita musu da azaba wato ba za a tsagaita musu wutar azaba ba a cikin jahannama wa hum fihi mublisun sannan kuma a cikin wannan azabar da babu kakkautawa a cikin ta su mujriman za su zama mublisu wato za su zama masu fitar da rai da yanke kaunar fita daga cikin wutar jahannama da kalmar mublisun ibn kasir yace ayi suna min kulli khairi wato za su fitar da rai daga kowane irin alkhairi za su fitar da rai za su ga wato azaba ake yi babu dare babu rana sannan kuma babu alamun fita babu wani lokaci da za a ce wai zai kare wato duk lokacin da ake yi wa mutum wata azaba ko ake tsorata shi ko ake firgita shi matukar dai abin yana da iyaka to zai zama har yanzu yana da hope yana da wani buri da nan gaba watakila ma yana iya yana kirga kwanaki ko yana kirga satittuka ko wani makamancin wannan yana jin cewa wata rana zai iya fita to amma su mujrimai idan sun shiga wuta za su dawwama a cikin ta ne kuma ana musu azaba babu kakkautawa sannan kuma za su samu kansu cikin al-iblas al-iblas shine al-iyas wato fitar da rai da yanke tsammani da yanke wato fitar da rai da yanke kaunar cewa za su fita duk wata hanya da za su bi don su fita Allah ta'ala zai yanke ta gaba daya a wurare da dama Allah ubangiji ya gaya mana wutar nan ma dama rurrufe ta za a yi narullahi al-muqada tattali wa ala al-afida innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada wato za ta zama wuta ce wadda gata ana wadanda suke cikinta kuma sannan an rurrufe ta ce sannan bayan an rurrufe ta kuma an zo an saka ginshikai a dukkanin wata kofa da ake ganin cewa za a iya fita da haka idan ma da za a bude din to fitar za ta yi wahala matukar gaske saboda akwai ginshikai waɗanda aka sa masu girman gaske suka tattoshe kofa kaga kenan ya nuna babu lokacin fita daga wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu to Allah ubangiji ya ce wa ma zalamna amma fa bamu zalunce su ba walakin kanu anfusahum walakin kanu humuz zalim bamu zalunce su ba su din su suka kasance a zalim tunda Allah ta'ala ya sako da ya aiko manzanni kuma ya faɗa mana babu wata alƙarya illa khalafihar nazir babu wata alƙarya face an samu wani mai gargadi a cikin wannan alƙarya duk inda taron mutane suke Allah ta'ala ya ce sai da aka je aka musu wa'azi don haka babu wanda ya san yawan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala amma waɗannan da muka sani su Allah yake so mu sani kawai amma akwai manzanni da yawa waɗanda bai ba mu labarin su sai sa yace rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa takliman akwai manzannin da muka baka labarin su akwai kuma manzannin da babu ma baka labarin su to duk abin da Allah ku bai baka labarin sa ba baka isa ka san shi ba ba za ka taba sanin abin da Allah ta'ala bai sanar da kai ba amma ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma daga cikin lafazin al'umma ma'anar lafazin al'umma shine gungun mutane to Allah ta'ala ya ce babu wani gungun mutane face sai da muka aika musu manzanni to kaga ashe manzannin suna da yawa Allah ta'ala shine ya san yawan manzannin da ya turo duniya amma dai waɗannan su ya gaya mana musamman waɗanda suka rayu a gabas ta tsakiyar nan su kadai Allah ta'ala ya ba mu labarin don idan ka kula zaka ga duka annabawan a nan dai gabas ta tsakiyar din nan gaba ɗayan su da suka rayu Masar Yaman Iraki Sham sai kuma cikin jaziratul Arab Makka da sauransu wannan kewayen duk a nan annabawan da aka ba mu labari duk suka rayu har annabi Adam alayhi salatu wassalamu ala garin shi da matarsa Hawwa'u a dai wannan gurin aka saukar da su ko dai shi ita ta sauka a Jidda sai sai ki tabbata mai Jidda ma sannan kuma shi ya sauka a Arfa ko wani makamancin wannan kamar yadda wasu labarai suke nunawa
وسن نزا غا النبي لوط ده النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام دي ا العراقي سكراي سن نزا غا النبي موسى عليه الصلاه والسلام ده النبي يوسف ده النبي ابراهيم ده سورانسو شي ما النبي ابراهيم لاك سامو ده العراقي واسو كما شام شام هو سنبته شام سن واسو كما فلسطين واسو كما مصر mun fahimta haka za ka ga wannan kewayen ne dai ko su su Bilqis da ake ta magana za ka ga ana maganar Sham ne da kuma Yaman duk abin da yaji a nan gurin ne to amma wannan bai nuna cewa iyakan manzannin Allah ta'ala a iyaka nan suka kare ba a manzannin suna da yawan gaske Allah ta'ala ya ko ya aika manzanni da yawa amma da aka je sai mutane suka isi yadda da su manzannin sun yi iyaka bakin kokarin su su yi bayani wasu ma daga cikinsu sun je da littafi wasu daga cikinsu sun je da ayoyi da mu'ujizoji waɗanda za su ja hankalin mutanen su yadda cewa su ƴan aikin Allah ne amma suka ƙeƙasa ƙasa suka ce ba su yadda ba kuma an gaya musu cewa idan suka mutu za a tayar da su ranar alkiyama kuma za a yi musu azaba idan ba su yadda ba kuma duk da hakan ba su yadda ba suka ƙi su yadda ɗin kuma suka mutu a haka ɗin kaga dan an sa su a azaba kaga ai ba zalunce su ba ba zalunta su aka yi ba wa mazalam nahu walakin kanu humuz zalim su din su ne suka kasance zalim mun fahimta su suka zalunci kansu duk wanda aka gaya masa cewa abu kaza ba kyau abu kaza ya saba wa aqida abu kaza aka maka bayani sai ka ki har ka je ka afka cikin wannan abu kaga ai ba wanda zaka zarga sai dai ka zargi kanka babu wanda zaka kama da laifi face kanka kai ne baka ba abin da aka saka ba amma mahaifinka ko yayanka ko malaminka ko shugabanka ya ce da kai kar kai kaza idan kai kaza akwai matsala amma kaki kuma kai kuma ka fada matsalar kaga ba zalunce ka ba kai da ka zalunci kanka shi yasa Allah ta'ala zai ce da su wa mazalamnahum ko yana gaya mana cewa kar mu ji cewa fa za a musu azaba har ana gaya mana cewa la yufattaru anhum ba za a tsagaita musu wutar azaba ba wato za a yi ta yi musu azaba babu kakkautawa wahum fihi mublisun kuma za su yanke kaunar fita daga cikin wannan azaba amma fa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba walakin kanu humu zalimin su ne ma azalim su suka zalunci kansu a nan gurin akwai damirul fasl wanda mun sha tattaunawa kansa shine hum hum zalimina to akwai wasu kira'o'i da suke kun ga kanu zai zama akwai ismu kana da kuma khabaru kana to da haka wasu suna ganin hum zalimuna mun fahimta to wannan amma ba riwaya bace karbabbiya yadda yake din nan dai hum zalimi shine karbabbe mun gane ko wato su din su ne ainihin azalim ba wanda ya zalunce su duk wanda ka buɗe ido ka gaisha wuta to lalle shi ne ainihin azalim don shi ya zalunci kansa an masa duk yadda za a masa kare ya shiga wutan nan amma sai da ya shiga don haka ba wanda ya zalunce shi shi ne ya zalunci kansa ubangiji Allah ya raba mana zaluntar kai wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithu to sannan Allah ta'ala ya ce ƴan wuta a cikin wutan nan za su yi ta kira ya maliku wato maliku zai zama shine mai tsaron wuta kazinun na mun gane shine mala'ika wanda yake tsaron wuta ya maliku dama malamai suka ce mala'iku Allah ta'ala ya yi su da haske ne sannan bayan ya yi su da haske yana ba su dama su rikide su zama wani abu daban a lokacin da yake so su zartar da wani aiki ko su zama mutum kamar yadda ya tsala alaina rajul shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahad bayan ya zo ya tantambe annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ya tafi ai maki alaihi salatu wassalam ya ce da su atadruna man sa'il kace Allah wa rasuluhu a'lam yake huwa jibril atakum yu'allimukum dinakum kaga suka iya rikidewa su zama mutum mun gane kuma suna iya rikidewa su zama duk abin da Allah ta'ala ya ga dama. To suna da yawan gaske wanda Allah subhanahu wataala da ya halice su shi kadai ya san yawan su. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu gurin da zaka sa dan yatsa hudu a sama ta 1 da ta 2 da 3 da ta 3 har ta 7. Babu gurin da zaka iya sa yatsan ka guda hudu face dukan ta makil take a cike da mala'iku. Har kala take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haqqa laha an ta'ta kuma ta cancanci ma ta yi kara saboda amma kare take da mala'iku. Kowa yana abin da Allah ta'ala ya sa shi. Dan dama shaida da Allah Ubangiji ya yi musu shine su ba sa saban Allah subhanahu wataala. La ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna. Ba sa taba sabawa Allah ta'ala cikin abin da ya umarce su. Sannan duk abin da Allah ta'ala ya ce da su su yi kawai shi suke. Kuma dole sai ka yarda da wannan. A matsayin ka na wanda yake so inganta imaninsa. To sannan sai ka yarda cewa suna da girma matukar gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin mala'ika Jibril yace wa lahu 600 janah wa qad sadda al-ufuqa yana da fukafiki 600 kuma kowane fukafike daya za a iya kifar da duniyar nan gaba dayan ta da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ya tukare sasannin sama gaba daya yana da matukar girma. To haka mala'ikun suke malami suka ce waɗanda mala'ikun da suke kusa da mutane to sun fi kankanta, waɗanda suka fi kusa da Allah ta'ala kuma sun fi girma. Da haka kana iya cewa mala'ikun da suke sama ta biyu sun fi sama ta ɗaya girma, na sama ta uku sun fi na sama ta biyu girma, to haka na sama ta bakwai sun fi duka mala'ikun girma. Sannan waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah ta'ala su kuma sun fi kowane mala'ika kuma girma har ila. Mun fahimci wannan? To amma dai Allah ta'ala ya tattale su saboda wasu ayyuka da yake danka musu. Da haka wasu ya faɗa mana sunansu, wasu kuma ba faɗa mana sunansu ba. Sannan wasu an gaya mana ayyukansu, wasu kuma ba a gaya mana ayyukansu ba. Kun ga dai idan mutum ya kai wata 9 a cikin mahaifiyarsa, ai za a hura masa rai. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tura masa mala'ika. Wannan mala'ikan ba faɗa mana sunansa ba. Amma wannan mala'ikan shi zai je rubuta arzikin mutum, zai rubuta kwanaki nawa zai yi da kuma yaushe zai mutu. Mun gane? Wato duka arzikinka. Shinkafa trailer nawa zaka cinye? Gero buhu nawa zaka cinye? Ruwa tanda nawa zaka shanye? Kuɗi duk nawa zaka samu? Komai za a rubuta shi a wannan rana. Sannan minti nawa za ka yi a duniya wanda shi ya kama awa nawa da wata nawa da shekara nawa duk za a rubuta. Mun fahimci wannan? Kaga wannan shi an faɗa mana aikinsa amma ba a gaya mana sunansa. Amma kamar Jibril alaihi salatu wassalam an faɗa mana cewa shi ne yake zuwa da saƙo daga Allah ta'ala zuwa ga annabawa da manzanni. Kamar Mika'il alaihi salam shi aka danka wa kula da zubar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai. Sannan kamar malakul maut shi ne wanda aka dauka aka danka wa wato daukar rai. Mun fahimci wannan ko? Aikinsa shi ne ya dauko rai. Kuma kowanne a cikinsu wannan yana da waɗanda suke taya shi wajen wannan aiki. Mun gane. Sannan akwai raqibun atid wanda malamai suke ta tattaunawa, su biyu ne ko shi ɗaya ne. Amma dai malamai mun sha tattaunawa a nan cewa sun tafi akan cewa mala'ika ɗaya ne. Amma dai sunansa ne raqibul atid, don ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibul atid, duka sunansa ne. Raqib saboda baya rabuwa da kai, duk inda ka shiga yana tare da kai. Sannan kuma atid yana da saurin rubutu. Yana da saurin rubutu. Shi wannan duk abin da ka ke aikatawa da na kirki da na banza haka yake ta rubutawa, aikinsa kenan ba ruwansa. A lokacin da mutum ya mutu to sai ya tattara abin da wannan takaddun sai ya daure su sai ya rataya maka wuyan. A nan kuma ya za a dauke ka a maka wanka a sa maka likafani a maka sallah a kai ka kabari da haka ranar alkiyama za ka tashi da littafinka a wuyanka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika alyawm alayka hasiba takaddin ne zaka karanta da kanka ka gane kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ne shi yasa ake son mu rika yi wa kanmu hisabi a kullun dan kake sanin makomarka kana updating makomarka a kodai yau to kaga wannan shi ma yake sa kenan sannan yana da wani sura da da ake gaya masa shine mala'ikan mutuwa azra'ilu ko yawa suka ce wannan sunan ba a same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunan da Allah ta'ala ya kirawo shi da shi shine malakul maut mun gane ko malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace da su yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shine zai rika daukar layukanku sannan zuwa ga ubangijinku kuma za ku koma da haka shi aikin sa kenan kawai daukar an fahimta to sannan akwai munkar da nakir wanda da bayan an sa mutum cikin kabari sai ya tashe shi kuma su zaunar da shi su masa tambaya an fada mana ma tambayar an fada mana amsar amma idan baka ba Allah ba ka daina tsammanin cewa in sun tambaye ka ma za ka iya bada amsa duk tambayar da aka baka amsa kafin ka yi ta to dan jaraba ta fi kowace wahala mun fahimci wannan yawa akwai wani malamin mu da yake cewa yana so zai nuna mana mu'jiza ta ilimi zai maka tambaya ya ce kuma ka bude nan ɗinka ka kwafo amsa amma za ka samu dole har sai sun faɗi ku dole wani sai ya faɗi da haka ka bar ganin cewa an ce ai man rabbuka wa madinuka wa malabiyuka kake tsammanin kowa zai ci akwai wanda ba za su taba ci ba mun fahimci wannan to kaga wannan an gaya mana su to akwai mala'iku dai waɗanda suke ta hidima a kanmu kuma suke ta yi wa duniyar hidima Allah ta'ala ya ce mala'iku har canjin aiki suke yi dangane da hidima a kanmu mun gane suna hidima a kanmu kana bacci amma mala'iku suna gadinka suna kula da kai saboda ƙauna da soyayya da Allah ta'ala yake maka to mala'ikan cikin wuta wanda shi yake kula da wuta shi kuma sunansa maliku mun fahimta maliku kun ga wancan malakul maut wannan kuma maliku Imam al-Qurtubi yace shi mala'ikan da yake kula da gidan wuta wato Allah ta'ala daga fushin Allah ubangiji ya halicci maliku dan haka shi babu rahama dama a tare da shi mun fahimci wannan to shi din shine ɗan wuta za su yi ta kira su ce da shi ya maliku li yaqdi alaina rabbuk malamai suka ce kafin ɗan wuta su fara kiran maliku sai sun fara kiran waɗanda suke taya shi aiki a cikin wuta kamar yadda Allah ubangiji ya bamu labari a cikin suratu Ghafir Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab waɗanda suke wuta allazina fi an-nar waɗanda suke wuta za su rika cewa khazanati jahannam masu kula da wutar jahannam kaga subordinate kenan na shi maliku waɗanda suke taimaka masa wajen gudanar da aikin wutar to za su rika ce da su ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab ku roƙa mana ubangijinku kaga su da yawa ne ke ya dan sassauta mana ko da rana ɗaya ne dangane da wannan azaba haka za su ta kama kafar wato mala'ikun da suke cikin wuta suna kula da wutar kalu sai waɗannan masu kula da wuta su ce da su awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat manzanninku ba su je muku da ayoyi bayyanannu ba kalu bala sai ƴan wutar su ce sun zo mana da ayoyi bayyanannu ina riga an shiga wuta kaga babu wani maganar kuma ɓoye-ɓoye kalu sai su ba su kula da wutar jahannama su ce da su fadu'u to kuma ku roƙe shi mana tunda ai an riga kun san shi an je muku da saƙo an muku bayaninsa komai an muku kun san shi da haka yanzu ba magana ku kama kafar mu ku ce mu roƙan muku shi, a ku ba ku roƙe shi, inda idan kun roƙe shi yana ji. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhala, amma fa addu'ar kafiri da duk kiran da kafiri zai yi wa Allah ta'ala a cikin wuta ba ta da wani amfani, in banda kawai bata a banza zai ta yi, don Allah ta'ala ba zai ma amsa ba. Dan idan mutum ya riga ya shiga wuta, ta ba shi da kuma sauran wani abu da zai gaya wa Allah subhanahu ta'ala. Allah ubangiji ya kiyaye mu da shiga wuta. To kaga wannan za su fara kamun kafa da waɗanda suke kula da wutar, mala'ikun da suke kula da wutar. Idan suka tabbatar da cewa sauran mala'ikun nan fa babu abin da za su tsina na musu, to shi ne za su koma kuma suna kiran ya maliku, suna kiran shi kansa babban wanda yake kula da wutar, wato wanda yake shi ne mala'ikan wutar, mai kula da wutar. Imam al-Qurtubi idan kun duba cikin tafsirinsa ya kawo riwayoyi, Allah ne kadai ya san ingancinsu, cewa shi wannan mala'ikan mutuwa yana zaune ne a tsakiyar wuta, kamar an girka masa abin zama ya zauna, kuma yadda yake ganin na kusa da shi haka yake ganin na nesa da shi, don haka ita da kanta wutar ma tsoransa take. Idan ya mata tsawa sai dai ta rika cin kanta da kanta. To idan sun kira waɗancan ƙananun mala'iku waɗanda suke taimakawa maliku wajen azabtar da waɗanda aka saka a cikin wuta, sun ki su biya musu buƙatunsu, Allah ta'ala ya kiyaye mu, to sai su koma kuma suna kiran ya maliku li yaqdi alaina rabbuk. To a nan gurin akwai riwaya daga Safwan ibn Ya'd daga babansa, yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-minbari, yace yaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan minbari yana karanta wannan aya, wa nadau ya maliku li yaqdi 'alaina rabbuk. Mun fahimta abin da yasa Ibn Kathir ya kawo wannan? Saboda akwai wata riwaya, wa nadau ya mal, ya mal babu kafin, mun gane, wa nadau ya mal li yaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makisura. To waccan riwayar da ta zo da Yaman riwaya ce wadda take a Ahad, mun gane, ba a Ahad na manyan malaman can ba, Ahad dai da ake magana dai Ahad, mun fahimta, yawa. So ba riwaya bace mutawatira, shi yasa ba riwaya bace da zaka santa wadda take ta shahar, mun fahimta. Ya mal li yaqdi ud'u lana rabbaka li yaqdi alaina rabbuk, suka ce wannan kuma wani abu ne da a larabci yake kiransa da at-tarhim. Tarhim idan aka cira wani, idan ka cira wani, wato sai ka yi hazafin harafin karshe, in ka tashi hazafin ko kai hazafin harafi ɗaya ko biyu ko sama da haka ma, a larabci ana yin wannan, kuma wannan din shi ake kira da at-tarhib. Mun fahimci wannan? Kamar za ka kirawo maliku sai ka ce ya mal, ko harisu sai ka ce ya har, mun gane, ya aish ko shi ne abinda yake zuwa wajen cikin ranku, ko ya fatim, mun fahimta. To wannan abin ana kiransa at-tarhib. To mostly a mafi yawan lokuta shi at-tarhib akan yi shi ne lokacin da ake cikin kwanciyar hankali, mun fahimci wannan, ana yin sa cikin kwanciyar hankali. To shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin yaushe ma dan wuce ya samu kwanciyar hankalin da zai yi tarhimi. To a nan ne kuma manyan malaman lugha su kuma suka shigo suka kare Alkur'ani da wannan riwaya, cewa ai shi tarhimi a kowane hali ma ana iya yi idan mutum yana cikin kaskanci. Akwai manyan malaman lugha waɗanda akwai waɗanda Ibn Jinni, mun fahimci wannan, kaga Ibn Jinni sunansa, Jinni din kuma na aljani, mun fahimci wannan, babban malamin larabci ne wanda shi ba fiye jin sunansa ba ma saboda girmansa, amma an fi jin irin su Sibawayhi da sauransu, amma su Ibn Jinni to waɗannan ba ƙanana ba ne. To shi ya yi magana sosai, in ka duba Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur ya kawo maganganun sa sosai ya kare wannan riwaya cewa idan mutum yana cikin tsoro ma zai iya yin tarhimi, idan mutum yana cikin firgici da tashin hankali ma zai iya yin tarhimi. Mun fahimci wannan? To wannan dai riwayar akwai ta a mafi yawan lokuta. Dalilin da yasa ake yin bayani irin waɗannan riwayoyin waɗanda suke shuzuz saboda mahaukata cikin ƴan Shi'a sukan ɗauki irin wannan su kai istishhadi da su akan cewa an gurɓata Alƙur'ani, saboda su babu ruwansu na maganar riwaya 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 ɗin wannan. Da haka kenan duk ayar da aka zo kanta idan tana ɗauke da irin wannan dole a yi bayaninta, saboda wanda yake mai karatu ya san cewa akwai wannan, ko da wani zai zo masa da wata shubha irin wannan dama dai ya san yadda al'amari. Mun fahimci wannan? To za su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ya kai maliku ka dokan mana Allah subhanahu wataala, liyaqdi alaina rabbuk, wannan liyaqdi lamul amri ce amma kuma ma'anarta shine addu'a. Mun gane? Don idan kana addu'a zaka ji ai kamar kana sa Allah yayi ne. Mun gane? Kamar kana ba Allah ta'ala umarni ne, to amma ba umarni kake ba shi ba, a roƙonsa ne kake, kayi kaza kayi kaza kayi min kaza kayi min kaza, kaga ba umarni sa kake yi ba amma addu'a kake. Da haka wannan lamul amri ce amma abinda take fa'idantarwa shine addu'a ko addu'a, wato ka roƙon mana ubangijin kama kawai ya kashe mu ma gaba daya. Lafazin yaqdi tana nufin ya wato ya dauke mu dan mu huta da abin da muke cikin sa na azaba. Mun fahimci wannan? Dama a lafazin Alqur'ani in kaga alqaba a mafi wasu lokutan yana fa'idantar da mutuwa. Allah ya ce wala yuqza alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha, wala yuqza alaihim fayamutu, ba za a ɗauki ransu ba wallanta nasu mutu, su ƴan wuta suna cikin azaba, wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba za a sassauta musu azabar da suke ciki na wuta ba. Allah ta'ala ya kiyashe mu, Allah ya raba mu da shiga wuta. Domin ƴan wuta dama idan sun shiga ai ba magana fita, ko babu mutuwa a ciki kuma babu rayuwa. Allah ta'ala ya ce wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wala yahya. Yawa duk wanda aka ce da shi zo ka ba Allah subhanahu wataala, in dai shaqi ne to sai ya kangarewa wannan kira. Sannan al-ashqa shine alladhi yasla an-nara al-kubra, shine wanda zai shiga wuta mafi girma, wanda wannan wutar a cikinta la yamutu fiha wala yahya, ba zai mutu ba kuma sannan ba zai yi rayuwa mai daɗi ba, wato rayuwa ce za a yi ta yin ta irin kamar ka ce gwara ma mutuwa da ita amma kuma ba za a mutu ba. Da haka duk lokacin da aka ce abu gwara ma mutuwa, to za ga halin da mutum ke ciki ba hali bane mai daɗi, hali ne da tashin hankali, hali ne da azaba, hali ne da a tausaya masa. To haka ƴan wuta za su kasance, Allah ta'ala ya kiyashe mu ya raba mu da shiga wuta. To kun ga kenan lafazin liyaqdi alaina rabbuk dama fa wakazahu Musa fa qada alaihi, ko da annabi Musa yayi wa wani kulli ya masa dundu sai kawai ya kashe shi. Allah ta'ala ba mu labari fa wakazahu Musa fa qada alaihi, ko sai ya kashe shi kenan. Saboda haka liyaqdi alaina rabbuk yana nufin ka roƙon mana Allah ta'ala ya ɗauki rayuwanmu. Allah ubangijinka ka roƙe shi ya ɗauki rayukanmu mu zama mun mutu ba, saboda su a tsammaninsu in sun mutu ai kaga wannan azabar dai shi kenan magana ta ƙare. To Imam al-Qurtubi ya ce idan suka kirawo mala'ikan a wutan nan ya maliku da wannan buƙatar tasu suka faɗa masa liyaqdi alaina rabbuk, daga lokacin da suka kirawo shi to shi kuma ba zai amsa musu ba sai bayan shekara 80. Mun fahimci wannan? Ya ji sarai amma ba zai amsa musu ba. Akwai waɗanda ba suka ce sai ya shekara 1000 ma bai amsa musu, kuma wai ya jin ba wai bai ci bane ba, don kasancewa babu sauki a cikin lamarin. to sannan kuma idan lokacin da zai amsa musu din yayi kuma kama abin da zai ce da su innakum makithu a ciki za ku dawama kuma sai ne shekara 2000 ba su wannan amsar sina zauna sana jiran amsar ma tukunna sai ko ba kaga amsar ba ba wata mai dadi bace ba saboda ka babu dadi babu rahama ko kadan a cikin wutar jahannam haka Allah ta'ala ya raba mu da shiga wutar jahannam shi yasa ake so mutum ya ta roƙon Allah ubangiji ya raba shi da shiga wutar jahannam ku duba duk yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake san a annabi yake san sayyida abubakar radiyallahu ta'ala an amma da yace da shi ka koya min wata addu'a mana ka dubi irin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a cikin azabar kabari ce da azabar wuta cewa Allah ubangiji ya raba ka da azabar wuta saboda wuta ba karamar musifa bace idan mutum ya shiga wuta Allah ta'ala ya kiyaye shi to mala'ikan mutuwa zai ce da su innakum makithun a ciki za ku dawama yanzu kun ga wannan amsar ita kanta ba amsa bace mai dadada rai amsa ce ta tashin hankali amma kuma duk da haka sai an bata musu lokaci sannan ma za a ba su amsa daga lokacin da suka ce ya maliku yaqdi alaina rabbuk kafin a ce da su innakum makithun sai an dauki adadin shekarun da malaman suka fara Allah ubangiji ya kiyaye mu da shiga wuta sannan za a ce da su laqad ji'tukum laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharakum lil haqq karihun ay lalle tabbas mun je muku da ayoyi walakin aktharakum lil haqq karihun sai dai mafi yawan ku ba sa san gaskiya mafi yawan ku ba sa san gaskiya ko ka amma an zo muku da al haqq laqad ji'nakum bil haqq lalle mun zo muku da gaskiya mun muku bayanin ta mun ba ku misalai mun fassara muku an tsaya an muku dalla komai an fada muku walakin aktharakum lil haqq karihun sai dai da yawan ku ba sa san gaskiya wannan kenan dabi'a ce ta mutane da yawan mutane ba sa san gaskiya in dai aka ce wannan gaskiya ce to da yawa daga cikin mutane ba sa san amma kaga ya nuna akwai ɗan kaɗan waɗanda suke son gaskiya Allah ubangiji ya samu cikin kaɗan ɗin da suke son gaskiya akwai da yawa cikin mutane waɗanda ba sa karɓar gaskiyar ko da sun san cewa gaskiyar ce amma dai ba sa karɓa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake da girman kai a zuciyarsa kamar misqala zarratin to ba zai shiga aljanna sai suka ce ya rasulullah to amma ɗayan mu bai kan so ya sa riga mai kyau ya shiga gida mai kyau ya shiga mota mai kyau ya sa takalmi mai kyau mai tsada wannan ma duk an sa shi a cikin girman kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan duk ba girman kai bane wannan ado ne kuma inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai ado ne mai tsafta ne mai ado ne kuma yana son ado yana son kulliya Allah yana son kulliya yana son ado ba san ka zauna cikin kazanta ka zauna duku-duku mun fahimta na'am ana so duk yadda abinda Allah ya hore ma ya zama yana cikin tsafta da kulawa ka wanke shi ka goge shi ka alkinta shi duk da shi kadai kake da shi amma dai ka rika kula da shi ana son wannan wanda Allah ta'ala kuma ya hore masa shi ma a ga alamun Allah ya hore masa a jikinsa to wannan ba shi ne girman kai ba mun fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi girman kai shine batsirul haqq wa gamdun nas shine take gaskiya da rena mutane shine asalin girman kai zaka iya samun mutum da babban riga mai kyau a cikin babban mota amma kuma ba shi da girman kai ko ka in ka fada masa gaskiya zai karba kuma baya rena mutane amma zaka iya samun wani kuma talaka ne ke sake kasa kurin talaka amma ya rena kowa kuma ba wanda ya ga masa gaskiya duk wanda ya faɗa gaskiya ba zai dauka to kaga wannan shi ne ainihin mai girman kai kaga zai sha wahala a duniya kuma zai sha wahala a ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu saboda haka shi girman kai shi ne kawai ka take gaskiya kuma ka rena mutane malamai irin su ibnu taymiya rahimahullah suna cewa kamar yadda mun sha fada suna cewa yana cewa duk inda kaga mai take gaskiya to sai ka same shi yana da raina mutane kuma in kaga mai raina mutane to tabbata sai ka gan shi yana take gaskiya wato ɗaya baya samun mutum ba tare da ɗayan ba amma in kaga wanda baya raina mutane to wanda zaka same shi shi kuma baya take gaskiya kowa ma zai iya gaya masa gaskiya kuma zai dauka daidai gurgurun yanda ya samu mun fahimci wannan to amma da yawan mutane Allah ta'ala ya ce walakinna aktharakum lilhaqqi karihu sai dai da yawan ku ba kwa san gaskiya kwata kwata na ka faɗi gaskiya sai mutum ya take ta ko ya amfani da raina wanda ya faɗi gaskiya dan kawai kar ya amfani da gaskiya mun fahimci wannan saboda kawai wani ne da kake ganin sa kullu shi ya faɗi gaskiya kawai sai ka ji kai wannan baka dauke ta a matsayin gaskiya ba sai wani can da kake ganin sa a talabijin ko a wani abu shi ne in ya faɗa sai ka ce yawa za ka faɗi gaskiya to in ka sa kanka a cikin wannan kangin ka shiga cikin matsala kowa zai iya faɗa ma gaskiya mun fahimci wannan ɗanka da ka haifa yana iya gaya ma gaskiya matarka za ta iya gaya ma gaskiya ƙaninka zai iya gaya ma gaskiya abokinka wato ka sa a ranka cewa za ka iya samun gaskiya a gurin kowa in dai ta tabbata gaskiya ne to kalla daftar da kanka kawai ka ɗauka ba shi ka bi ba Allah ta'ala ka bi mun gane sannan kubutar da kanka kai Allah ubangiji ya sa mu cikin masu irin wannan halin to sai Allah ubangiji ya ce am abramu amran ko kuma dai sun tsara wata makida ne fa inna mubramu to mu ma muna nan muna tsarin irin dukkan abin da mu tsara kun ga anan an zo da lafazin am wanda ba da dadewa ba mun tattauna akan ta ko muka ce idan tana da alaka da abin da ya wuce da abin da zai zo to shikenan sai ta zama au ma'anar ta shine au amma idan ya zama na babu alaka tsakanin abin da ya wuce da wanda zai zo to sai ta zama tana da ma'anar bal wa hamzatul istifham mun gane to kun ga anan ba ta da alaka da abin da ya wuce da haka ma'anar ta lalle zai zama istifhami kamar a abramu amran suna ta shirya makida ne suna ta shirya makarkashiya da kutungwila ne to fa inna mubrimu to mu ma fa za mu shirya musu makida da kutungwila da makarkashiya muqatil yace wannan ayar ta sauka ne lokacin da sabu Abu Jahl ya bada shawara ta cewa a dauko samari daga kabilu daban-daban su je gidan maki alayhi salatu wassalam su caccaba masa takobi su kashe shi da haka idan gari ya waye za a ce dukkan kabilun larabawa ne suka kashe shi don haka ƴan uwansa da danginsa za su rasa a gurin wa za su nemi diyyarsa kuma ba su isa su ce za su yi faɗa da dukkanin kabilun larabawa ba mun fahimci wannan to kaga wannan taruwa aka yi cikin dare a inda suke kiransa da darun nadwa suka zauna suka shirya wannan makida amma sai Allah ta'ala ya kubutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma duk wanda suka halarci wannan zaman mitin din na wannan ranar su ne dai waɗanda aka kashe gaba ɗayan su a yakin Badar kaga su sun je sun ta shirya makidar su Allah ta'ala kuma yayi shirin sa kuma shirin sa ya fi nasu ya kubutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya tattara masa su a wani guri da ake kiransa da Badar duka gaba ɗayan halaka su daka wannan yayi daidai wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun sun yi ta shirya makirci kuma muna nan muna shirya musu makirci dan ya zama wato sakamakon makircin su da suke yi wa hum la yash'uruna amma su ba su san cewa muna shirya musu gadar dare bane amma su ba su san haka ba mun fahimci wannan ba da dadewa ba mun tattauna da akan wannan kalmar al-makr ko ba a siffata Allah ta'ala da makirci ba a cewa Allah ubangiji mai makirci sai dai a ce duk wanda yawa Allah ta'ala makirci to Allah zai rama Allah mai ramuwa ne in ya so ya maka makirci dan ka masa makirci to zai iya yi in ya ga dama ya yafe ma ya kawar maka da kai kuma wannan kuma cika ce da kamala Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana.
اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الإيمان النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة قبل الموت ومكسا بعد الموت ونصيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.